أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باين هكا ني من سلم تأدين مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدي والله سبحانه وتعالى غوديا irin ni'imomin da yayi mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka, majalisin da ke masallacin Al-Ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hoto GRA a Kanan Dabo. A wannan yammaci na ranar Lahadi wanda ya kama 26 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine yazo daidai da 15 ga watan Maris shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 26 ga watan Ramadan a shekara ta baya-bayan nan, shekara ta 1353 ta hijira, ɗaya daga cikin shahararrun mutane waɗanda suka yi fice wurin yi wa shari'ar Allah karan tsaye, ɗagutu daga cikin ɗagutai wanda ya zama bala'i da annoba ga daula ta musulunci da addinin musulunci a wa'ancan shekaru. Wannan mutumi Baturke wanda ya yi watsi da halifanci na daula ta Usmaniya, ya yi watsi da shari'ar musulunci wanda ya kifar da Al-Khilafatul Islamiyya a shekara ta 1924 ta miladiya, wanda ya yi suna a wurin ta'addanci da yi wa shari'ar Allah karan tsaye, wato Mustafa Kamal ya ambaci kansa da wani suna wanda ya ce a rana mai kama irin ta yau, bayan da ya kifar da gwamnati da ƙarshen halifanci na daula ta Usmaniya, daular da ta mulki kusan rabin duniya, daular da ta kawo wa musulunci ci gaba, daular da ta je ta kafa addinin musulunci a Kustantiniya, daular da aka sami wanda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fada kansa na bude Kustantiniya, wannan tambaɗaɗɗe la'ananne ya kifar da ita, shine kuma a rana mai kama irin ta yau ya raɗa wa kansa suna Ataturk, ma'ana wai Abul Atrak, shine baban Turkawa wa iyazu billahi. Lalle al'amura sun lalace akhir zaman kenan, duk a rasa wanda za a kirawo baban Turkawa. Ga Usman bin Artagol wanda yana daga cikin wanda suka assasa daula ta Usmaniya, ga shi kansa Muhammad al-Fatih wanda ya bude birnin Kustantiniya, ga Sulaiman al-Kanuni wanda saboda tsabar jarumtarsa sai da ya mulki kusan rabin duniya a zamaninsa, ga Salimul Awwal, ga manya-manyan jagorori, hatta shi kansa khalifansu na ƙarshe Abdulhamid Asani ba su kira kansu da wannan suna ba, sai wannan ɗan coge, wannan ɗan bige, wanda dama da musa takadda ce, sai ya ce wai shi ne Ataturk, ma'ana uban Turkawa. Wannan mujrimi abun bakin ciki, lalle haƙiƙa dole ya zama mana izina, kuma har yau Yahudawa suna nan suna ƙoƙarin su ƙyanƙyashe irinsa a irin ƙasashe na Saudiya da wasu daga cikin ƙasashen musulmi. Wannan set of ɗin yana nan ana yinsa, to shi ma ka ji shi Mustafa Kamal Atatu waya aka yi zama haka waya aka yi ma aka yi sake mutumin da ya zama kafir shi yazo ya hau kan kujerar halifanci kan kujerar mulki na daula ta Usmaniya shi alsalinsa an haife shi a shekara ta 1296 shekara ta 1296 ta hijiriya a wani birni da ake ce da shi birnin Salonik wanda yake kasar Girka wanda wannan birni lokacin yana karkashin daula ta Usmaniya domin duk kasashe irin su Bulgaria irin su Hungary irin su Ukraine irin su Russia irin su Bulgaria irin su Greece din kanta duk a karkashin daula ta Usmaniya duk daula ta Usmaniya sai da ta danne wayannan turawan suka zama suna karkashin daular musulunci ta Usmaniya to an haife shi a wannan birni na Salonik wanda lokacin yana karkashin daula ta Usmaniya amma a kasar Girka yake yana kasar Greece wanda mahaifiyarsa ita ce Zubaida duk da malamai suna faɗa cewa ita kanta ba mutu ne kirki ba ce don haka ka san cewa barewa ba za ta yi gudu dan ta yi rarrafe ba da haka a lokacin ba san wane ne babansa ba amma dai ya danganta kansa a farkon lamari zuwa mijin babansa wanda ake ce masa Aliyu Rida amma ba shi ne babansa ba shi agolansa ne wanda ba san wane ne babansa ba ana tunanin cewa kamar dan gaba da Fatiya ne wanda da yawa malamai mun rubuta wai ba ma malaman musulunci ba hatta malamai waɗanda suke ba musulmi ba malaman tarihi sun samu contemplating sun sami ainihin shakku abin da ya danganci nasabar Mustafa Kamal Atatürk shin waye babansa ne shi yasa akwai wani marubuci dan kasar Ingila wanda ake ce masa HS Armstrong ya fala a cikin wani littafinsa da ya kira shi da kura mai kura-kura yake cewa kakannin Mustafa Kamal Atatürk tsatsansa daga cikin Yahudawa suke waɗanda suka yi kaura daga ƙasar Spain suka taho birnin Salonik wanda kuma su ake cewa Yahudawan Dolma haka ake kiransu wannan masari ne da ya bibiyi tarihi yace to wannan shine tsatsan Mustafa Kamal Atatürk yace daga baya kuma saboda makirci sai suka yi da'awa cewa su musulmi ne amma fa ba musulmi bane sannan akwai Tony Kamal wani shi ma marubuci ne dan Lebanon shi ma yayi ta'aliki inda yake cewa inna daman yahudiyan yajri fi uruqil usratil kamaliya yace jinin yahudanci yana gudana a cikin tsatso na family din Kamal shi Mustafa Kamal yace akwai jinin Yahudawa a cikin sa akwai yayi tsatso na yahudanci wanda yake cewa faqad kanat Salonik mahbatal yahudi wannan gari na Salon ya zama cewa shine makoma da Yahudawa ayyama mihnatihim lokacin da aka jarrabe su aka ringa tarwatsa su a duniya to sai suka koma wannan garin Salonik inda aka yafi dai shi Mustafa Kamal sai suka zauna a nan wurin wa qaddara ul fitnata anhum bi itnaqil islam sai suka kare fitina ga marasu shine sai suka karbi musulunci suka nuna kamar su musulmi ne suka boye kansu a matsayin Yahudawa sannan wani marubucin shi ma da ake ce da shi Usama Ainai shi ma yayi bayani yake cewa inna dolma su wayannan Yahudawa na dolma ya atazuna kaseeran suna alfahari sosai bi anna Atatürk cewa shi Mustafa Kamal Atatürk wa ya'tiquduna i'tiqadan rasikan annahu minhum suna cikakkiyar kudur cewa cikakkiyar aqida yankakkiya cewa nasu ne daga jinin su yake sai yake cewa wa hujjatuhum fi zalika hujjatu akan haka anna Atatürk asfara an niyatihi didda al-islam hina tawalla al-hukm shi Atatürk ya bayyana kansa lokacin da ya karbi mulki sai ya zama cewa yana against din musulunci yana karya addinin musulunci in ka kalli tarihinsa tabbas za ka ga cewa akwai ƙanshin gaskiya a wannan magana, akwai lauje a cikin naɗi tabbas, wanda asali bayan da ya taso ya shiga wata makaranta da ake kiranta kulliyatul askariya, kwaleji ce ta sojoji. A lokacin ya shiga wannan makaranta, alal misali kamar mu a nan kamar ka ce NDA a Najeriya, irin babban makaranta ce ta sojoji, wanda sai ya fito da matsayin in mutum ya gama NDA da me yake fitowa ne, me kanal ne ne yake fitowa ko me yake fitowa na? Lieutenant kanal ko? Na? Second lieutenant. To shi ma sai ya fito da irin wannan martaba second lieutenant. To bayan nan ne kuma lalle haƙiƙa sai ya samu shiga wata bataliya ta uku da take Salonic din. To daga nan ne sai taurarinsa sai ya fara haskakawa. Lokacin da aka ba shi ya ja wata tawaga ta 19. In na ce wancan aljeshin Salis abubuwan ba bataliya nake so in ce ba. Kamar ka ce bariki ta uke, kamar kamar mu a nan akwai bukabaye, akwai janguza, akwai za ka zana cewa wannan bariki ta kaza ce. To sai ya shiga cikin wata bariki ta uku a wannan yanki. To kuma sai aka ba shi ya jagoranci bataliya ta 19 lokacin da aka yi yakin duniya na farko. A wannan ne sai ya fara yin suna, aka fara ganin irin jarumtarsa. Duk da cewa yana da tsoro, to dama na gaya ma kullum maƙiya musulunci ba sa bacci. Dukkan ƙasashen nan da ba sa son musulunci da musulmi, wallahi ba sa bacci, mu muke yin bacci. Kullum suna shiri da makirci ya za a yi a lalata addinin musulunci, ya za a yi a samo wasu waɗanda za a yi amfani da su a cutar da musulunci a kuma cikin musulman. To ba sa bacci sai suka gano Mustafa Kamal zai musu abin da suke so. To a lokacin sai waɗannan turawa a bisa jagorancin ƙasar Burtaniya sai suka yi attaching ɗin Mustafa Kamal a Tatok da wani CIA ɗinsu. Duk da an ce CIA mutanen Amerika ne, to su ma irin dai ma'aikatansu na ɓoye masu biyar musu abubuwansu, wani da ake kiransa da shi na ake ce masa Armstrong, wanda ɗan ƙasar Burtaniya ne, wanda sai suka samu alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da Mustafa Kamal. Saboda waɗannan tura sun samu wanda suke so nan gaba a zo a kifar da daular musulunci ta take a kawo shi ya lalata musulunci a ƙasar Turkiya. Da haka sai aka fara attaching ɗinsa da wannan mutumin, kuma alaƙarsu ta ƙarfi lokacin da suka tafi wani yaƙi a Falistin da Suriya. To a lokacin nan sai shi Atatürk sai zama commander a rundunar daula ta Usmaniya. To saboda alaƙarsa tsakanin wannan ɗan leƙen asiri na ƙasar Burtaniya, don haka sai aka yi wani fulanin, akwai wani wuri da aka shirya kai hari, sai da gangan tura nan sai suka ƙi yin komai, sai aka sanya Mustafa Kamal Atatürk ya je ya kai hari. Da ya kai hari sai ya ci nasara a wannan lokaci. To wannan ne sai sunansa sai fara ɗaguwa ga wani jarumi nan da har ya zo ya karya rundunar tura ta Ingila. To wannan shi ne abin da suka yi. Sannan a shekara ta 1338 ta miladiya sai wasu ƙawaye na turawa da suka ƙulla ƙawance da ƙasar Giris sai suka je suka kama wani gari da ake ce da shi Azmir. To a lokacin sai suka ce to lokaci ya yi da za a bayyana Mustafa Kamal Atatürk, an ji wancan jarumtar da ya tafi farko. To wannan wani gari ne da aka yi ƙawance tsakanin Giris da ƙawayensu suna gwabza yaƙi da daula ta Usmaniya. To a lokacin sai aka ce to shi Mustafa Kamal Atatürk a shirya, tunda komanda ne, su wayannan ƙasashen za su ja da baya su ƙiya ƙasa da gangan, sai ya zo ya yaƙe su ya tarwatsa su ya ci nasara a kansu biliyonsu. Saboda akwai target ɗin, an yi wani set up ne, malam duk wannan abin da fashe yake yanzu da gangan za a shirya wani abu domin akwai abin da ake so a cimma. Wallahi waɗannan kafiran ba sa bacci, kuma Allah ya gaya mana mu ne muke bacci. Shekara 100 za su yi suna shiri malam, shekara 100 za su yi don wani abu ya faru. In waɗannan suka zo suka kawo waɗannan sai su ɗora. To haka suke yin wannan abubuwan. Da haka shi kenan sai shi Mustafa Kamal Atatürk sai ya taho, an ce a lokacin ya ci nasara kuma ya dauki qur'ani aka ce ga irin siga da zai nuna shi na Allah ne ya dauki qur'ani wanda a lokacin akwai wa'annan kawaye na girka duk da za su iya tarwatsa shi sai ya zama ya tarwatsa su to wannan sai labarin sai ya da duniya to kaga an fito da Mustafa kamar a tato an san shi kenan saboda su ake zo ya kadar da gidan daulatar Usmaniya shine target din da haka a lokacin sai aka lakaba masa cewa algazi ya zama ni mai jihadi a lokacin ko mutane duk ba sani ba ruwan musulmi aka tefan su a duniya a Misra a Syria a inani yayin suna aka ce ga wani jarumi nan dan kasar Turkiya wani na Allah aka yabe shi mawaka na addinin musulunci suka dinga masa waka har ɗaya daga cikin mawaka shahararru na wancan lokacin Ahmad Shauki yayi masa wani baitin waka da ya shahara mala yayu da mutane yace Allahu akbar kam fil fatahi ajabun ya Khalid al-Turki jaddid Khalid al-Arabi haka ya fada yace Allahu akbar Allah mai girma kai akwai ban mamaki a wajen bude yaki wannan bude wai yaki yana da ban mamaki sai ce ya Khalid al-Turki mun ji tarihin Khalid ibn al-Walid jiya mun ji jarumta Khalid ibn al-Walid saboda shi ma wai wannan wai yayi jarumta sai ce masa ya Khalid al-Turki ya kai Khalid ibn al-Walid na kasar Turkiya haka ya masa lakabi yace mujaddid Khalid al-Arabi wanda yazo shine mujaddidi na Khalid ibn al-Walid na Zarabawa haka aka dinga yi haka yayi da musulmi wannan dujal wanda yayi wannan ya yayi wannan abubuwa to bayan da ya zama cewa Mustafa Kamal Atatürk yayi suna a matsayin sa na jarumi na addinin musulunci a kasashen duniya ba ma iya Turkiya ba to a wannan lokacin shine sai aka fara tunanin wayancan Yahudawa da maja da hadin kan Yahudawa ƴan Zayus sahayya na kenan saboda ma Abdul Hamid As-Sani halifan da yake mulki a lokacin ya hana su gonaki a ƙasar Filistin sun nemi su sai da shi da kuɗi su ba shi kuɗi yace wallahi mulkin Filistin ba ta sa bace domin sun ba shi wasu makudan kuɗi suka ce bashin da ake bin daula sa ta Usmaniya za su biya masa shi ma za su ba shi kuɗi mai tarin yawa a account ɗinsa irin abin da yake shugabannin mu a yau bankunan duniya da tsare-tsaren Yahudawa su kawo musu kuɗi su ce muna so ku implementing din wannan tsarin za mu ba ku kuɗi sai su yadda su sai ne tantan ake wannan abin Abdul Hamid As-Sani yace wallahi bazan yadda ba bazan taba daga muku daidai da taku ɗaya ba na ƙasar Filistin Filistinu mulki ne da al'ummar musulmi gaba ɗaya ba na Abdul Hamid As-Sani ba to sai suka dinga shiri to waɗannan Yahudawan dama suna jin haushin Abdul Hamid As-Sani da aka samu wanda ake so za a kifar da gwamnatin sa Mustafa Kamal Atatürk sai suka kulla wata alaka da ƴan kurusai wanda dama suna bakin ciki akan daula ta addinin musulunci shine a shekarar 1909 sai suka shirya wata kungiya aka kafa wata sabuwar jam'iyya wacce za ta yi yaki da halifanci na daula ta Usmaniya suka kira ta da suna jam'iyyatul littihad wa taraki ma'ana wai jam'iyya ta haɗin kai da kuma samun ci gaba da samun canji wanda shi Mustafa Kamal Atatürk yana ɗaya daga cikin G8 wanda suka kafa wannan mutum takwas da suka assasa wannan jam'iyyar a ƙasar Turkiya wanda dama manufarsa a je a sauke shi Abdul Hamid As-Sani kuma suka yi makircin da suka yi aka yi amfani da sojoji sojoji ma suka yi bore yana ji yana gani Abdul Hamid As-Sani sai da ya sauka da kan mulki aka kama shi aka tafi da shi Faransa malam aka je aka kulle shi a ƙasar Faransa malam Faransa ta saba iskanci malam da rashin mutunci ai alaka da Faransa babu alheri a ciki duk wanda yake hada kai da Faransa ka je ka karanta tarihin Faransa kasashen da suke hada kai da ita wallahi babu ba sa wanyewa lafiya sai an lalata musu addinin su sai an lalata musu al'amuran su kuma su ne yanzu lamba duk wannan hargagen America da take tare billahi lazai yanzu ma kirce da Faransa yake take wa musulunci ya fana America duk wannan hauragiyar da take to sai aka dauke shi sai aka kai shi Faransa aka je aka kulle shi a can wajen wanda bayan an sauke shi to da yake wayo ne abin ba a lokacin suke so su kawo Mustafa Kamal ba saboda mutum aka yaka za a iya wani boran da ba za su rasa abin da suke so sai aka je to a dauko dan gidan sarautar kalifancin daula ta Usmaniya shine aka dauko dan uwansa kaninsa ne da ake ji da shi Muhammad Rashad sai dai ya zama kawai kyan wallami inda ka san ƴan tsana haka suke juya shi yanda suke so. To ana nan haka sai Ingila, kaji yanda ake taron dangi ba fa kasa ɗaya bace ta lalata daura ta Usmaniya, kaji akwai Ingila ciki, akwai Giris a ciki, akwai Faransa a ciki, akwai Rasha a ciki, akwai Yahudawa, kuma har yanzu wannan taron dangin ba sa son addinin musulunci. Har yanzu wannan fadan diddarasin shine yake maimaita kansa mala. A lokacin sai suka shirya suka tsara Mustafa Kamal yanda zai kifar da daula ta Usmaniya gaba daya. A lokacin sai yayi kokari aka yi hikimomi da dabaru da constitution da wane ne da wasu abubuwa aka ce an sauke daula ta khalifatu daula ta Usmaniya. An zo da sabon mulki na demokuraɗiyya. To wannan shine sai shi aka yi wani tsari da shi Mustafa Kamal a Atatürk rahimahullah sai dare mulkin Turkiya. Tun daga sannan kuma sai bala'i ya biyo baya. Daga cikin irin abubuwan da yayi bayan da ya hau kan mulki, wanda mun ji a rana mai kama irin ta ya rada wa kansa suna Atatürk baban Turkawa. Na daya sai ya sauke daula ta Usmaniya, yace babu wata daula ta Usmaniya, babu wani zancen wani ba Usmaniya gaba daya a 1924. Saboda in yace akwai daula ta Usmaniya to akwai musulunci. Wannan da daddiyar daula da ta mulki kusan rubun duniya, babu inda bata shiga ba, Asia, Africa, Europe, yace ya sauke ta. Na biyu, da ana amfani da shari'ar musulunci, da Qur'ani ake, ana kisasi, ana yanke hannun barawo, ana raban gado da addinin musulunci, ana komai da shari'ar musulunci. Sai ce ya yi watsi da shari'ar musulunci gaba daya a shekara ta 1926. Na uku, sai ya ce gado da ake cewa lizzakar misalu hazdil unsayini ya mai da shi jiɗe ne da gadon namiji na mace. Wannan musifa fa kwanan aka kawo a Najeriya, ai ba kuma ta kwanan nan an kawo majalisa cewa a mai da gadon mace da namiji su zama dai, amma abun hakan su bai cimma ruwa ba, kuma wallahi ba su hakura ba, suna nan suna nan. Sai ya ce da namiji na mace kawai da ɗaya ne, in an mutu a ba su gado iri ɗaya, kaga ya yi wa doka Allah ka rantse. Na hudu, sai ce duk mutanen turki sun daina yin aikin hajji ko umara, an soke ba wani aikin hajji, su turawa ne kawai. Sai dai su sa court, sai dai su kona gashi, da mata duk suna shiga ta musulunci sai ya hana. Shi ne abu da ya zo na bakwai kenan, zan zo kansa. Don haka na biyar, sai ya ce larabci da ake a daina yin larabci, larabci ko kaki kwazo shi ne yaren addinin musulunci, shi ne yaren Qur'ani. Duk wannan makarci mu yanzu shi ne ake shigo mana a hankali a dinga soke larabcin, a daina yin larabcin. Amma shi da ya zo sai ce kwata-kwata an soke yin magana larabci, sai dai yaren Turki duk makarantu a daina koyar da larabci. To mu yanzu kisan mu muke aka yi ba inda yare ake mana abun. Yanzu duk makarantu da zaka ji mallam ka je Kano na baka sami duk wata makaranta in dai ba SAS ba ko GATC gwale wacce ta koma GAC yanzu ko Aliya, kai wayannan makarantu su ne tsofaffin makarantun Arabiya, ko kuma irin ƙananan makarantu private fire na unguwanni, gwani dan zarga, Sheikh Abubakar Ramadan, wane ne, su ma din suna cakula da boko yanzu. Duk an daina larabci, duk wata magana da kace mata Arabic, GAA zuwa ai Arabic, kana shiga kada ka dauka zaka je ka tara ana larabci, wallahi ba larabci yake ba, boko ake yi. An karya larabci gaba daya. Amma na gaya ma yanzu mutane sun yi karatun baya, sun fi so yanzu 'ya'yansu su koyi larabci, su san ilimin addini. Yanzu duk an yi karatun baya, shi yasa ma an kana da makaranta, an kana so ta shiga to fa sai kana sa larabci. Shi yasa mu duk makarantun mu muka koma muke kawata larabcin, kuma mu zo mu yi bokon gaba da ai haka muke yi. Makaranta ta haka nake mata, ai maja a yi larabcin, kuma a zo ai turancin, ka ji yaran suna turanci. Ai ko mai wannan gida Allah saka masa alkhairi Dr. Ribalo Igamu, akwai wata makarantarsa a nan Gashuwa gidan sarki, in ka je su ma sai sun baka wa Gashuwa na yara, su ma larabci za su yi ma. In suna larabci sai ka ce kawai iya larabcin ne, in suka juye turanci kuma sai ka ce ma ba su san bihin na larabci ba. To duk yanzu an dawo irin wannan maja din, an yi a gwamnatance an karya abun. To amma kuma wasu makarantu private suna kokarin dawo da ruhin larabci. To duk wani ya daga cikin planning, in aka ce za a dinga larabci za a san ilimin addinin musulunci. Shi yasa na gaya ma cewa Islam sai da an daina koyar da shi ma da larabci, in dai a degree ne ko master sai dai a koyar da turanci. To duk wani ya daga cikin fulani, to shi akwai abin da aka bayar aka ce a daina yin larabci. Na bakwai, sai yace matan da suke turke su daina sa hijabi da mata suna sa yace sai yayi dan kwalin su koma tabarruji kuma namiji da aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa su ma su zama enti su zama kallabi tsakanin rawuna ai mun ji kwanakin shekarun baya can wata mace sai taba zuwa da kawai wani hijabi dan iyanan ba wuce kakkin hijabi haka sa ba ta je majalisa ma rigima aka dinga idan me za ta zo da wannan hijabin saboda taki ta lalace yanzu ne da Allah ya kawo ɗan tsakon yake kokari ya dawo da ɗan abubuwan na takwas sai ya cire sunansa daga sunan Mustafa sai ya canja kawai sunan baya so a dinga kiransa Mustafa saboda Mustafa sunan musulunci ne na tara sai ya ce a daina biki a hukumance na sallah babba ko sallah karama wanda mu mun gode Allah a Najeriya har yanzu ana yi gwamnati in idi yanzu sai ta ba da hutu sai ta ba da sallah karama sai ta ba da sallah babba wani lokacin ma takan yi dan ƙari da maulidi duk dai musulunci ne abin to don haka kaga har yau dai alhamdulillah amma a target ɗinsu duk sun suke a daina wannan abin na tara ko na goma sai mai da ranar lahadi ita ce ranar hutu maimakon juma'a wanda da mu kanmu a Najeriya da alhamis da juma'a shi ne ranar hutu to amma tun da turawa suka mana mulkin mallaka sai koma asaba da lahadi to shi ma sai canja ya ce ranar hutu maimakon ranar juma'a ta zama sunday kamar dai yadda za ga mutanenmu yau saboda an ci sa da yaki mutum wai da yake zaman kansa rum fakka ce ba wanda zai ce ma ka zo dole ba wanda zai sa ma signing ba wanda zai ce in ka zo sai ka rubuta suna in za ka fita sai ka sign out hakkinka ne amma sai ga mutum wai shi ma ranar lahadi kamar yadda john ko sunday baya zuwa shi ma sai ya ce wai shi ma lahadi baya fitowa zai kulle rumfarsa amma yanzu ka koma malam yawanci wayannan inyamuran da sauransu ranar lahadi ma buɗewa su kai ran kirsimeti ma ana taɓa zuwa ba na mantawa sai karin ba zan sai wani ba dole sai ka je wannan faransa rodin aka ce ai wani sai mun kai ka je su yanzu addinin su kuɗi ne wallahi ina ji duk shagunan sun buɗe ne ta mamaki idan wani ya yi wa yake wani zan tawani ga kuɗi mana to wannan haka yake sannan na sha ɗaya bayan da ya jefar da harafan larabci gaba ɗaya sai a daina amfani da rubutun larabci da ajami a koma rubutun latin in an koma rubutun latin shine rubutun boko kenan da komai da a larabci yake kamar mu ne dai faɗan da ya fara zuwa mana Najeriya da komai za ka same shi da ajami ne za ka ana rubutun arabiya amma yanzu fa yaƙin yana so ake dinga ɓaɓɓake wannan da naira za ka ana rubuta naira 100 da ajami naira 10 naira 50 amma yanzu kuɗin da aka dinga yi yanzu 1000 ina ji ban yi tunani akwai ajami ba an cire kuma har yau suna so ka je hular soja a Najeriya za ka an sa nasrun minallah sun zama nasrun dauna shine logo din soja nasrun minallah ayar qur'ani ce ma to su ma ban nan suna nan fa wannan in aka tafi a tsarin yahudanci sai an bakkwake ta ka je jami'o'in mu manya na arewa duk logo din sai kaga an sa ma rubutun arabiya jami'atu bayero za ka gani jami'atu ahmadu bello in ka zo irin kwalejojin mu irin su politakan da za ka ga ana rubutun larabci kamar sa'arar tarihi za ka sa al-ilmu asasu taqaddum duk da wannan amma fa ana so yanzu duk a zo irin wayannan abubuwan da ake na gwamnati wai in akwai larabci a cire shi to wannan fa tsarin tintini kenan sannan na 12 sai ya ce a daina rantsewa da Allah in an zo yin rantso da mutane in an zo ba da hukunci mu kaga yanzu alhamdulillah ana rataya al-qur'ani in an zo rantsar da honin rabu za a ba shi al-qur'ani ko dai ba a shari'a al-qur'ani amma ana rataya mutum gafaka ko wallahi gafakan nan tana kama mutane in mutum bai daidai ba sai ka gafakan nan ta kama shi to shi sai ce a daina rantsewa da Allah da Qur'ani in an zo a dinga rantsewa da kasarsa a rantse kawai da girman kasa da waye da sauransu kaga an koma kafirci kenan na 13 duk malamai masu cewa abu Allah wanda suka tashi suka yake shi duk ya kama su ya kashe su duk malaman da suka ce a'a wanda suka kasa rufe bakin su duk ya garkame su malam ya kashe su na 14 sannan yace duk wani ilimi na addini fiqhu ko IRK ko islami sai da adena kamar yadda dai ake ta kokarin yi yanzu a Najeriya ai an yi salabus ana jita-jitar an cire IRK amma ba haka bane so ake nan fa gaba duk sai an daina yin wannan sai an daina duk wannan take an yi waɗannan abubuwa yasa aka kulle kulliyatul shari'a wa ma'ana faculty na shari'a addinin musulunci a jami'ar Istanbul a 1933 na 15 yasa hukumar kasar taki ta shelanta cewa ta yadda da Yahudawa kasar Yahudu dake Palestine tun a wannan lokacin duk da mutanen turki ba su ga ba amma shi tun da shugaba ne yace an yadda Yahuda saboda aiki yake musu na 16 shine fara cakoda ilimi tsakanin maza da mata da ilimi ba a yin sa tsakanin maza da mata mata daban maza daban wajen zaman su daban amma shi ya fara cakudawa kamar yadda zaka mu an ci mu da yake ayyancin makarantun mu duk ana cakudawa tsakanin maza da mata ko lecture ka je malam sai ga cewa wai namiji yana mata tana ta to ni inda nake da iko in nazo zan yi lecture in naga dalibi yayi sai na zage shi sai na fatattake shi na ce mata ka ce wannan kanwa ka ce nace to ko ka ce kana yi a wata lecture ni islamic studies nake koya ma musulunci ne kai kuma dole maza ku yi nan mata ku yi nan wajen duk da ana kokarin mu a makarantar mu gaskiya ana kokarin a kwatanta haka amma wasu wuraren malam in ka je cinya da cinya na maza ga ana zama wanda wannan duffa an ci mu da yaki ne kamata yayi kada aika balagagge wai ka ganshi a kusa da wannan illa ne kwarai da gaske sannan na 17 sai yayi watsi da dukkan wani abu da za a iya cewa an yi amfani da shari'a ya kawo sabon constitution na kasar Switzerland da kuma criminal law na kasar Italia da kuma contract and tort abinda ya shafi ilimin kasuwanci dokokin kasuwanci na kasar Germany kamar yadda kuma an ka koma yanzu duk abin da muke gani na Ingila ne na ina ne ba a amfani da dokar shari'ar musulunci na 18 sai ya juyar da masallacin Hagia Sophia ya mai da shi museum mun ji wannan labarin wanda Muhammad al-Fatih ya mai da shi masallaci sai Erzogon ne kwanan nan ya da shi zuwa masallacinsa na 19 sai iyakance adadin masallatai ta yanda yake cewa shi duk wani local gama ko tugunduma a samu masallaci ko kwaya daya kuma sai ya kai nisan mita 500 daga wannan masallaci zuwa wannan masallaci dan dai a rage yawan masallaci kai wannan mutum yayi barna na 20 sai yayi wasiya cewa kafin mutuwarsa kada a yi masa sallah irin ta musulmi ba wani wanda zai man sallar jana'iza na 21 a shekarar 1923 sai yayi wata gagaruman huduba yayi wata katobara irin ta Fir'auna wanda Allah yayi wa Fir'auna damka da shi fa akazahu Allahu nakal al-akhirati wal ula sai ce nahnu al-an fil qarn al-20 mu a yanzu muna karni na 20 wa asari sana'a a zamanin da ake factories ake kamfanoni la nastati'u an nasira wara'a kitabi yace wai ba za mu iya bin littafi ya bahasu an tini wa zaitun littafin da yake magana kawai yana bincike akan baure da zaitun ya fadu wannan da izgili yana nufin alqur'ani to shi ma Allah sai ya damke shi bayan wannan maganar Allah sai ya damke shi bai jima lokaci mai tsawo ba kuma Allah sai ya turo masa wata irin cuta wacce wasu kwari suka dinga fitowa daga jikinsa an ce shine annamul ahmar wata jatturuwa wanda ita ta dinga virus din haka dinga cinye jikinsa asali an ce saboda shan giya ne ya taba masa hanta ya taba masa koda to karshe kuma sai virus ya fito daga jikinsa sai wasu irin kwari wasu irin jajayen abubuwa suka dinga fitowa wanda daga baya ilimin zamani ya gano maganin wannan cutar yana jikin attin wa zaitun eh an gano wannan baure da wannan Allah yake kullum malam Allah kai ki nuna ayar samara shine Allah sai ya damke shi yayi mutuwa ta wulakanci wanda yau dai ko banza Turkiya ta dawo kan tabarkin musulunci duk da wannan amfanin da aka yi da shi dama Allah shi yake kare addinin musulunci yau wancan masallacin da ya mai da shi mai zuwan an dare shi yau abubuwa na addinin musulunci da yau Allah ya kawo shugabanni suna da rawa sun dawo da su kuma har yau ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataki kuma kin za gane take duk abin da za a tura nan har yau ba sai da su ba sun ce in suna so su zama su sai sun bar musulunci gaba daya a qualifying kawai ake sa su harkar Europe in an zo World Cup sai ce to sai qualifying a kasashen Turai ba Asia ba amma har yau tura sun ki kallon Turkiya a matsayin kasa ce ta Europe saboda addinin musulunci da suke kuma shawara da muke ba su mutanen Turkiya ina ma su rike musulunci wallahi anan tsiran sai a nan mutuncin su yake wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi in mun koma ɓangaren tafsiri yau insha Allah za mu tashi aya ta 79 zuwa 82 a cikin suratul nisa'i arama me Allah yake faɗa a cikin wannan su to shi kenan to akwai tambaya karanto
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya ƙara wa malan lafiya. Malan tambaya ta ita ce dan Allah a ina sunan Hannatu yazo a musulunci. Naga musulmai suna sawa kuma kristoci suna sawa. Nagode Allah ya ƙara wa malan lafiya.
Sunan Hannatu Bahaushe ne yake cewa Hannatu ya mai da shi na Hannatu ka san shi Bahaushe yanda yake falaka ne kuma da Bahaushe su yi mata yake ma Hanne ba Hannatu bane sunan yanzu ɗan zamani suke mai da ita Hannatu din amma mu a Hausa Hanne muka santa to asalin wannan suna dole kristoci suna da shi ko yaji musulmi suna da shi saboda suna ne na babar Annabi Isa a babar nana Maryamu alaiha salam kakar Annabi Isa ce ita ce babar mahaifiya ita ce wannan imra'atu imrana din a wata Allah ya bamu labari iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi badani mahrara suka ce sunanta Hamnatu ne ham sai a daure ma Hamnatu bintu Faqut shine sunanta Hamnatu bintu Faqut shi yasa su kiristoci zaka ga cewa Hamma din suna ji zaka ji wannan m din suna fara mu ne Bahaushe sai yake cewa Hannatu amma Hamnatu ne to kaji wannan dalili kaga kiristoci za dole za su yi amfani da shi saboda yana daga cikin sunayen da kiristoci suke amfani da shi musulmi suke amfani da shi zaka samu da yawa muna da sunaye su ma suna da shi muna da Isa suna da Jesus muna da Yahaya suna da John muna da Yunusa ko Inusa da Hausa suna da Yohana muna da Ibrahim suna da Abraham muna da Ishaqa suna da Ishaq muna da Yaqub suna da Jacob muna da Zakariya suna da Ezekiel muna da Yahaya suna da John to haka muna da Maryam suna da Mary muna da Hajara suna da Hajar muna da Saratu suna da Sara duk zaka riga je irin waɗannan to an yi alakar zo har Yahudawa ma to da haka wannan sunan kaji yanda yake na'am to in Allah ya ce na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
الله سبحانه وتعالى أولاً آيوي ما سأل بركة ياتك بدأ إيمان بياني دنغنى دا حقيقة إيماني da kuma muhimmancin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya da muhimmancin tadabburi da tunani a cikin alqur'ani Allah sai yake saisaita mana tunaninmu yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsik ai duk abin da ya same ka ya kai dan adam na daga ni'ima da kyautatawa wannan fa daga Allah ne falala Allah ce da kyautatawarsa wani wurin ma da jarrabawa a gare ka hakanan duk abin da ya same ka na daga bala'i da musiba to kai wannan kai dawo kanka kai ne sababi saboda laifin da ka dauka na saban Allah kamar yanda Allah yake faɗa a wani wurin yace wa ma asabakum min musibatin فبما كسبت أيديكم ويأفو عن كثير duk abin da ya same ku na daga musiba to abin da hannayenku ya aikata shi ya jawo muku wannan amma fa Allah yana abu yana afuwa akan abuwa da yawa shi yasa duk bala'in da ake fadawa zaka ji karshe dai abin da mutane ne suke aikatawa da hannayensu kamar yanda hadisi suka zo da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan bayani in al'umma ta suka aikata abu kaza na bala'i zai zo ya same su to wannan shine ka'ida wanda wannan yana so Allah ya nuna mana komai ka dinga yaqini daga Allah ne kada wani abu ya same ka ka dinga cewa ai wane ne ya sa min hannu ai wane ne wannan ana so a cire ma wannan tunanin komai ka dinga dogara da Allah ka daina cewa wane ne ya jefe ka ai wane ne kaza da sauransu wallahi wani lokacin Allah ya ma jerin gwanin jarraba in baka da tauhidi sai ka kafirta sai ka yarda domin wata irin jarraba sai ka dauka wallahi wane din ne ya sa min hannun aka daga anya ko ne ko anya ko ba wanda yake jifa duk komai ya akai abubuwa ne da sauransu to wani lokacin Allah jarrabawa yake wani kuma halinka ne sai ka koma sai ka gyara halayenka domin da yawa idan mutum wani abu ya same shi na rashin jadi ko musiba to wallahi halinsa ne ya jawo masa wannan Allah sai ya ce to me wa arsalnaka linnasi rasulan ai kai ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun aiko ka ne a matsayin manzo ga mutane domin ka isan musu da sharo'in Allah wa kafa billahi shahidan Allah ya isan maka abin shaida a bisa wannan manzancin naka saboda shi ma wasu daga cikin kafirai kamar yadda muka ji a tafsirin jiya sai su dinga cewa in abu ya same su na sharri ai saboda sun bi shi ne kaza kaza kamar yadda aka yi wa annabi Musa sai Allah sai yake nuna haka Allah ne ya aiko shi da manzanci kuma Allah ya isan masa daga nan Allah sai ya kwadaita wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun ji irin wannan ayoyi wajen karo nawa a cikin wannan sura na kokarin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce man yudil rasul faqad ata Allah ai duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tamkar Allah subhanahu wataala ya bi domin shine mai isar da sako daga wurin Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizan ai duk wanda ya juya baya ya budiri gabanin yi maka biyayya to ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba mu aiko ka ba mai kiyayewa ga ayyukansu ko mai musu hisabi kai dai kawai ka isar da sako wanda ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ata'ani faqad ata Allah wanda ya bi ni haqiqa ya bi Allah wa man asani faqad asalla wanda kuma ya saba min to hakika ya saba Allah wa man ada al amira faqad ada'ani wanda ya bi shugaba wanda yake kan tsarin addini to kamar ya bi ni ne wa man asal amira faqad asani wanda ya saba wa shugaba adali wanda muka faɗi sufofin nan nasa to faqad hakika ya saba min ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da malamai sun yi ta'qib anan suka ce ana bin umarnin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake na wahayi amma abin da yake na duniya ne ra'ayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba umarni aka yi masa na wahayi ba kamar yanda yake cewa ayiwa a lokacin da ya je Madina sai ya tara ana yin kilili ga dabino wani irin yanayi ne da ake kama wata irin barbara da namijin dabino da matan dabino sai ka ga namijin sai ga yayi aya to da yazo sai yake cewa ba sai an yi wannan ba to kuma wannan tunaninsa ne to kuma da ba a yi ba sai da minan bai samu yanda ake so ba to wannan kaga tunani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to irin wannan abin da ya danganci tunaninsa to bai zama dole sai an bi wannan ba shine abin da ake nufi anan ko kuma lokacin da yazo ya zauna lokacin da aka je yakin Badar ai mun ji ya bar rijiyar a gaba wani daga cikin Habbab ibn al-Munzir daga cikin sahabbai yake cewa Rasulullah wannan fikira ce ta yaki ko ya aka yake cewa fikira ce ba wahayi bane sai su to ina ganin shawara da haka yi shi da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kuka fi sanin duniyar ku da kansa yace in alamai ne na rayuwar duniya to kun fi ni sanin wannan to in yayi wannan in an ga cewa akwai wani abu da ya fito sai a ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dama kaza akai kamar inda wanda ya kawo wannan shawara to wannan shine abin da ake fada a nan wurin abin da ya zama dole abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi na daga wahayi daga nan Allah sai ya ci gaba da bayani akan munafikai ta yanda suke bayyana sabanin abin da ke zukatansu Allah ya ce wa yaquluna da'atun ai zaka ji munafikai suna cewa da'a biyayya ai amurka ya Muhammad umarninka ya annabi Muhammad da'atun ai abun bi ne kamar dai mutum ya ce sam'an wa da'ata mun ji mun bi to zaka zo nan munafikan sun fada ka fa iza barazu min indika amma idan suka fita daga wurinka bayan sun je da suna gabanka a majalisinka to idan suka fito daga wurinka bayyata da'ifatun minhum ghayra allazi taqul sai kaga wasu jama'a suna kulla suna shirya wani abu wanda ba shi suka gaya maka ba suna juya zancen ba wannan abin da kai kake fada ba zaka ga suna kullakullan makirci ba wannan wanda kake gaya musu ba wanda kai kana shiryar da su ne saboda sai sun yi wannan ainihin munafunci in an ce at-tabyit daga baka ne ya bi shine mutum ya kwana yana bacci ko ya kwana ya daga nan ne to sai laraba suke wata siga sai suke cewa bayyata idan aka kwana ana meeting ana kullakulle to sai ka ji balarabe ya ce at-tabyitu shine an kwana ana shirya wani abu kenan kamar yadda Abu Jahl lokacin da aka zo aka ainihin shirye wannan abin da Quraysh suka kafa dakin Ka'aba wannan abin da gara ta ainihin cire wannan ta cinye wannan abin sai ta ba bismikallahumma suka ce da sunanka ya Allah to dan haka lokacin da yazo sai yake cewa aka zo wasu daga cikin Larabawa sai suka cire da ya rasa abin sai yake cewa inna haza amrun buyita bilayl yace wannan abu ne da aka yi shi da daddare aka shirya shi da daddare balarabe in yaga an yi wani kullu ka san komo anan hana haka in an zo wani meeting kawai kaga an shirye wani abu da ya daure ma kai kawai ana zuwa wasu mutane suka balle suka yi wasu abubuwa to an yi meeting bayan meeting kenan shine at-tabyit kenan inna haza amrun buyit bilayl wanda zaka ji wannan to daga nan aka samu wannan kalmar ta at-tabyit shine sai a hadu a bayan fage ai kullukulle a faɗi duk abin da ake faɗa to da yawa zaka ji Larabawa suna maimaita wannan ibara buyit bilayl Allah madaukakin sarki ce wallahu yaktubu ma yubayitun ai Allah yana umarta al-hafaza su dinga rubuta abinda ainihin wa'annan masu kullakullan suke shiryawa a cikin takaddun ayyukansu Allah ce fa a'ridu anhum wa tawakkal 'ala Allah Allah ce kai afuwa a gare su ka maida lamarinka izuwa ga Allah wa kafa billahi wakilan Allah ya isa abun dogaro daga nan Allah sai ya ci gaba da aibata munafikai ta yanda suke bujirewa wurin tadabburin alqur'ani ba ma sa tsayawa su fahimci ma'anar alqur'ani da hikimar da take cikin alqur'ani Allah sai afala ya tadabburun alqur'an me yasa ba sa tintintini a cikin alqur'ani me yasa ba sa shiga alqur'ani su duba zubin kalmominsa su duba zubin bayanansa su duba hukuncen da suke ciki walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseeran ai da wannan alqur'ani daga wurin wani Allah yake da sun samu cin karo da sun samu tanakudi a cikin qur'ani amma qur'ani ta inda zaka san littafin Allah ne in ya tashi balagarsa da zalakarsa da zancansa zaka tarar da cewa daga Allah ne in ya tashi bayanin shari'a zaka ga cewa daga Allah ne da ya haramta giya sai aka gane giya tana da illoli da yawa mun ji ma Mustafa Kamal Ataturk ita ta lalata masa hanta da koda giya tana lalata organs na jikin dan adam tana barna hankali sai musulunci yace ya haramta shan giya alade yana da illa shi ma yana da abubuwansa jini da ake sha yana da viruses da bacteria duk musulunci yace kada kai domin ka zauna lafiya musulunci ya hara ruba saboda ruba tana kawo talauci a cikin al'umma da lalacewar al'umma to kaga yanda qur'ani yake tafsirar shari'a kenan in kana takama da likitanci qur'ani yayi bayanin abin da yake faruwa a cikin mahaifiya da yanda ake haihuwar da tun kafin a samu sukana kafin a samu computer irin su professor Kesmo suka ce lalle qur'ani littafin Allah ne qur'ani da ya shiga sama yau abinda dan adam ya iya ganowa bai fi 12% ba kashi 12 a cikin 100 da ya rasa ma ganewa sai ce sunan abin dark matter ma'ana wayo ta mata wani baki irin din abu da asali ba Allah da ya ci gaba bayani a Qur'ani yayi bayanin fala uqsumu bil kunnas abinda yake faruwa na black hole yayi bayani akan wasama'i wa dariqi irin wasu taurari da suke fitar da wani sawun kamar sawun din ana kwankwasa wani abu kuma suna da haske da nauyi Qur'ani yayi wannan bayanin Qur'ani yayi bayanin in ka hausa ma bakikirin ce yake cewa walau fatahna alaihim minas sama'i baban fazallu fihi ya'rijun da za mu bude musu wata kofa su hausa ba su yi ni suna hawa laqalu inna ma sukkirat absaruna da haka suna cewa idanuwan mu sun makance bal nahnu qaumun masahuruna kai wayannan mu kamar an mana sihiri ne zaka ga baki sama bakikirin ce Qur'ani ya faɗi wannan Qur'ani ya faɗi abinda duniya take tsinta kanta cewa in an zo inda rana take haska ko bangaren da ake so ta haska ne shi sa Qur'ani ya ce wallaili idza yaghsha dare ya fituhu Allah yana rantsuwa da dare yayin da ya riga ya lullube Allah ya bayani yanda rana take tafiya ya nuna cewa lashamsu yanbagi laha an tudrikal qamara duk aikin ta ba yanda za ta zo ta riske wata akwai inda take tafiya kuma Allah ya bayanin da yanda taurari suke da yanda aka samu irin galaxy galaxies din nan da taurari yace wa kullun wani nurin kuma yace kullun fi falakin yazbahun dukkanin su asarai guda suke ainihin bayani Qur'ani da ya shiga karkashin teku yayi bayanin abin da yake fada yake cewa in ka shiga ya zulumatun ba'dha fawqa ba'din duhu ne akan duhu lokacin da dan adam bai sai ya nutso na mita 50 ba sai da ainihin iskar oxygen amma Allah ya fadar abin da za a samu a sama da mita 2000 shine inda zaka samu wajen bakikirin ne yake cewa da mutum yana cikin wannan tekun idza akraja yadahu lam yakriya laha Qur'ani yayi bayani akan abin da yake faruwa a karkashin kasa na duwatsu yace duwatsun ne da muke kallo kada ka dauka haka suke abin da ya shiga tafiya mai zurfi yafi karfin wannan yana tafiya saboda kilo mita 10 abin da irin su mai gamilan masana geology suka fada kenan ya fada abin da a lokacin manzo Allah laude ne da fatarnya kawai ake amfani da shi amma ya fada abin da sai da aka samu seismometers aka gane Qur'ani ya faɗi cewa zuciya ita ce wurin fahimta yau ilimi ya ƙara zuwa ya tabbatar da abin Qur'ani ya ce ga Abu Jahl zai riko da makwankwadansa yau masana suka gane prefrontal cortex to wannan shine abin da ya danganci Qur'ani ta fuskar science in ka je bangaren shari'a haka ya daidaita al'amura yau duk abin da lauyoyi suka gano na law of contract and tort wanda muka ji Mustafa Kamal ɗin ce ya koma Italiya ya koma wasu ƙasashe na Jamus da wasu ƙasashe Qur'ani sai da ya zo mana da tsarin tattalin arziki ba lakciya zan yi akan mujizar Qur'ani ba balantana in fada wannan dai kawai misali ne Allah shine yake to afala yatadabbaruna alquran me yasa ba sa duba Qur'ani da zan shiga ma balaga ta alqurani da abubuwan da suke ba to ai sai mutun ya kwana da kwanaki muna yi amma insha Allah a lokacin an zo ayin za mu dinga bi insha Allah Allah yake cewa walau kana min indi ghayrillahi da Qur'ani daga wani wurin Allah ya zo la wajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun samu sabani mai yawa a cikin sa me Allah ya ci gaba da cewa na'am
wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا
ولنا آيوي مساء البركة إن شاء الله تفسير سوء دبياني zai zo a gobe, wanda kuma insha Allah gobe za mu rufe tafsirin mu na bana cikin yaddar Allah, domin a samu cikakken bayanin su. Insha Allah za mu bari gobe sai mu daura bayanan waɗannan tafsirai. Allah Ubangiji ya mana jagora. Allah dukkanin wayanda kake intawa a cikin wayannan wata, Allah ka sanya mu a cikin su. Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu, Allah ka sani. Allah ka amsa mana iyayen mu da malaman mu, Allah ka saka musu alkhairi. Wayanda suke daukan nauyin yaɗa wannan karatu, Allah ka saka musu alkhairi, ka tallafa musu a cikin al'amuran su. Duk masu taimaka mana, Allah ka taimaka musu, Allah ka tallafa musu. Allah Ubangiji da mu da ku, Allah ya amfana da mu gaba daya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.